Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin mun hantsi ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A jiya Juma'a baki ɗaya 'yan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka amince da ƙaƙabawa Koriya ta Arewa wasu ƙarin takunkumi waɗanda za su auna ɓangarorin da ke taimakawa ƙasar a shirin makamanta da ya saba ƙa'ida. Da take magana kan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce kamar yadda muka saba yi a baya, za mu ci gaba da mai da martani kan take-taken takala na Kim da takunkumin ƙasa da ƙasa. Wannan sabon ƙuduri ɗori ne akan wasu guda uku da suka gabata akan Koriya ta Arewa cikin wannan shekara. Idan har aka aiwatar da shi, to zai rage yawan man da Koriya ta Arewa ke shigowa da su, wanda suka haɗa da man fetur da man diesel, wanda ya ragu daga ganga miliyan 4.5 zuwa ganga rabin miliyan a shekarar 2016. Za a yi sassauci ne kawai bisa larura ko shi ɗin ma sai kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince. Haka kuma matakan da aka ɗauka za su yanke kuɗaɗen shiga da Koriya ta Arewa ke samu ta hanyar aikawa da 'yan ƙasar zuwa wasu ƙasashe domin su yi aiki. Gwamnatin Amurka ta sanya sabon takunkumi akan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin dabar rashi mafi daɗewa da ake kira da Thieves in Law. Ma'aikatar kuɗin Amurka ta auna wasu mambobin ƙungiyar su 10 da ma ƙungiyar baki ɗaya a matsayin ƙungiyar masu aikata laifuka a duniya. A cewar ma'aikatar kuɗin Amurka, ƙungiyar da ke a ƙasar Rasha tana aikata laifukan da suka haɗa da halarta kuɗaɗen haram da zamba da kuma cin hanci da fashi da makami a Rasha da Turai da kuma Amurka. Wannan mummunar ƙungiyar ta fara ɓullowa ne a gidajen yarin tsohuwar tarayyar Soviet. Sabon takunkumin da aka saka na nufin duk wani ba Amurki ko kamfanin Amurka. An haranta musu duk wasu harkokin cinikayya da ƙungiyar Thieves in Law ko wasu mutane da ke alaƙa da ƙungiyar. Haka kuma duk wata kaddarar ƙungiyar da ke a nan Amurka an riƙe ta. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta kama wani ba Amurki da ake zargi da shirya kai harin ta'addanci wani fitaccen wurin yawon buɗe ido a birnin San Francisco ranar Kirsimeti. Jiya Juma'a jami'an suka sanar da cewa sun kama Everett Aaron Jameson, mai shekaru 26 da haihuwa, na garin Modesto da ke jihar California a farkon makon nan. Jameson ya faɗa wa wani jami'in FBI da ya shiga burtu cewa ya shirya zai kai hari wajen ziyarar masu yawon buɗe ido a birnin San Francisco ta hanyar tayar da bam da kuma buɗe wa mutane wuta da bindiga mai sarrafa kanta yayin da suke guduwa. Kamar yadda bayanai daga hukumar FBI suka nuna, Jameson ya zaɓi wurin da zai kai harin ne saboda ya taɓa zuwa kuma ya san wurin ne da mutane ke cincirindo. Ya kuma faɗa jami'an FBI cewa babu ranar da ta dace a kai harin kamar ranar Litinin, kamar wato ranar Kirsimeti, kuma ba bai tsara wata hanyar tsira ba don a shirye yake ya mutu. Jami'an FBI sun bincike gidan Jameson, inda suka gano wata takardar wasiya da ya rubuta haɗe da manyan bindigogi da ƙaramar bindiga da alburusai. Cikin takardar wasiyar ya yi Allah wadai da amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. Jam'iyya irin sun kama matasa maza da mata 230 a wasu wuraren da aka yi bikin bushasha, inda ake zargin an sha giya a babban birnin Tehran, a cewar wani kamfanin dillancin labarai mai nasaba da gwamnati ISNA. Kafar labaran ISNA ta ce an kama matasan masu zuwa shugulgulan ne bisa tuhumar shan giya da kuma gaurewa maza da mata. Shan giya da shagali a garwaye maza da mata haramun ne wato a kasar Iran. Rahoton ya ce an kama wasu mawaka biyu da suke nishadantarwa a taron a arewacin birnin Tehran kuma an kama giya da kuma kwayoyi.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim sanu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi magana akan amfanin da ruwan nono yake da shi ga jarirai sabbin haihuwa. Rahoton mu na biyu zai magana akan jawo hankali da hukumomi ke ci gaba da yi a jihar Neja wajen yi wa yara rigakafin musamman na yau da kullum. Shi kuwa rahoton mu na uku zai yi mana magana ne akan tallafawa yara da mata da jini da wasu matasa ke yi a maradin jamhuriyar Nijar domin ceto rayukansu. Rahoton mu na hudu zai yi magana akan dalilan da ke kawo cutar yoyon fitsari ga mata. Rahoton mu na biyar zai magana akan nasarorin da hukumar lafiya matakin farko ta jihar Bauchi ta samu wajen yaki da cutar sida wato HIV AIDS.
Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo muku taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar a babban asibitin garin Dutse. Florence Adebola, jami'ar kiwon lafiya daga sashen abinci na asibitin, za ta yi wa taron mata bayani akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da jaddada mahimmancin nonon uwa ga tabbatar da lafiyar jarirai da aka haifa. Muhammad Salisu Radio na da cikakken rahoto daga kanan Dabo.
Malam Murtala Muhammad Inuwa, babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano, ya yi ƙarin haske akan korafin da mata masu shayarwa ke yi na rashin ruwan nono a karan farko da aka sa jariri akan nono jin kaɗan bayan haihuwa.
To abin da yake faruwa a wannan lokaci, su iyaye so suke su ga nono ya zo kamar yadda suka san shi a matsayin nono, wanda ba shine zai fara zuwa ba. abinda zai fara zuwa shine wannan cholesterol. Kuma wannan cholesterol zai zo har tsawon kwana 6 daga sanda ta haihu. Shine dakashi zai zo har tsawon kwana 6 daga sanda ta haihu. Domin shine zai je ya taimakawa hanjin yaron yayi karfi, duk wasu abubuwa da za su pancreas duk abubuwan da suke cikin sa da za su bada abubuwan sinadaran da suke faffasa abinci, wannan na farkon shine zai je ya samo wa da cikin yaron ya shirya saboda karbar nonon da zai zo daga baya. Saboda haka su abinda suke gani nono baya zuwa, amma a zahiri wannan cholesterol yana zuwa kuma zai ci gaba da zuwa har tsawon kwana 6, kuma sannan zai taimaka inda a ce yau mace ta haihu a ce mabiya ta kibewa, to abinda za a yi kawai shine a dora yaron yana fara jan nonon na mabiya za ta fado, domin yana taimakawa wajen ejection na placenta. Ba wani abu da ya fi shi sakin mahaifa, da ya fara ja za ta ji cikinta yana contraction, za ta ji pit kamar hannu aka sa aka jawo. To sun kasa ganewa haka. So shi wannan cholesterol zai ci gaba da zuwa har tsawon kwana 6. Har tsawon kwana 6, bayan kwana 6 sai an shiga kwana na 7 sannan nono yake zuwa. Shi nono da suka sani a matsayin nono, to amma mu tunda mu mun san shi ma nonon ne, nono muka kira shi. To amma su ba za su ce nono yake zuwa saboda ba su ganshi da kalar da suke tunanin su ganshi ba. Kuma shi ne zai zo har tsawon kwana 6, na ƙara maimaita har tsawon kwana 6 shi zai zo.
To wani irin kira za a yi musamman ga mata masu juna biyu wanda watakila suke gaba haihuwa a game da muhimmancin wannan abu?
Abin da muke gaya musu kodayaushe shine da zarar an haihu cikin minti 30 na farko ya zama da cewa a dora yaro akan nonon uwarsa. Jan nan da yake yi kamar yadda na faɗa, akwai sakonni da yawa da suke tafiya kwakwalwa, sannan kuma abin da zai samu yana tallafa masa wajen ƙara kare shi, ya bashi kariya, sannan kuma ya gina masa kayan cikinsa wanda su ne za su ci gaba da yin ɗawainiyar kakkare abincin duk da zai ci kafin ainihin jikinsa ya ɗauka. Saboda haka da zarar an haihu kada a ce sai an wanke nonon, saboda shi wannan secretion da na faɗa yake zuwa lokacin da ta haihu. Kada a ce sai an wanke nono, ta yi wanka a ranar so tana haihuwa, a goge yaro kawai a yanke cibiya a dora shi ya fara ja, shi ne abu mafi muhimmanci domin ingantaccen lafiyar da shi yaron zai samu.
Malam Murtala Muhammad Inuwa, babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A jihar Niger da ke arewacin Najeriya, jami'an kiwon lafiya na ci gaba da jawo hankalin iyaye game da mahimmancin rigakafi na yau da kullum ga ƙananan yara. Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto.
Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya Na'uzu, ya ce duk da cewar an samu nasara sosai a yaƙi da cutar polio a nan jihar Niger, to fa babu shakka akwai buƙatar samun haɗin kan jama'a domin tabbatar da ganin an ceto rayuwar yara ƙanana, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Saboda a yanda ake yanzu akwai cututtuka da ke kashe yaranmu a nan Najeriya kafin su kai shekaran 5. To waɗannan cututtukan akwai rigakafi da yake hana irin waɗannan ciwoyin da ke faruwa. Idan ka duba duka duniya, Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasar da yake waɗannan ciwoyin sun fi yin ɓanna a game da yaran ƙasa. To kuma ba abu ne da yake yana da wani wuyan sanin yadda za a gyara ba. Shi rigakafi ɗin nan an yi shi ne saboda ya sa jikinka ya jikin yara ɗin ya yi ƙarfi da ba zai sa cutar nan ya same su ba. Samun rigakafi ɗin nan ko da ciwoyin nan suna kusa da kai, jikinka zai samu ƙarfin da zai hana ka samun wannan cutan. Su 'yan majalisar ɗinkin duniya, su 'yan ƙasashen waje da sauransu da suke ta neman a cire waɗannan ciwoyin a duniya, alal misali na shi polio, duka akwai duk ƙasashen duniya da yanzu wannan ba ciwon kuma da zai dame mu ba ne. Amma a Najeriya yanzu saboda rashin samun haɗin kai wurin rigakafi ɗin na kowa ya samu, yara suna ci gaba da samun wannan. Kuma in ya zo ya kama ƙafa sosai a nan ƙasan, mutanen da zai samu da yawa ya buge zai yawa, yaranmu za su ta samun waɗannan ciwo wakin saboda ko mutun ɗaya ko mutun biyu sun ki samun rigakafin nan. Yanzu da Allah muna so a ci gaba da bada goyen baya ba sai an zo ana yin campaign ba. Kowani kananan asibitoci da yara ka kai yara za mu samu a yi musu rigakafin nan. Idan ana yin haka duk za ga ciwoyin nan duka ya zo ba zai dinga damun yaran mu ba.
Director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger kenan Dr. Yahaya Na Uzo. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Wasu matasa ne suka miƙe tsaye wajen ceton rayukan yara da mata ta inda suke ba su taimakon jini. Inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Taimakawa da jini abu ne na ceton rayukan jama'a. Waɗansu matasa da tsara kamfe na ba da jini ga mata da ƙananan yara waɗanda galibi zazzaɓin cizon sauro ke galaza musu kowane lokaci. Muhammad Sani Rabiu, shugaban kungiyar ba da jini cewa Cimaya.
Makasudin wannan ba da jinin namu dangin mata da yara ƙanana su mata, saboda mata ana samu wanda ake yi mahoshi wannan an ce kowace mace daya sai take da 5-6. To kinan in babu jini cikin kowace usun mace daya in aje jini ina za a samu shi. In an dauko mace daga ƙauye wadda ta zo daga sai mijinta an ce ana san leda ta mutum 8 ta jini ina za a samu? Ba a samu. To don haka ne muka zo wannan banki muke kawo mutane su ba da jini a aje mutanen karkara in su dange wannan matsala. Su kuma in ka zo yanzu nan asibitin Maradi sai ka zo ka tar da yaro dan shekara 4 zuwa shekara 5 kwance bisa ga dugu da suka tar da yaro 5 sai a ce kuma duka suna son jini. To duk kowane yaro ne jini za a ƙara mai wanda ya kama. Wannan mutanen 62 su ne muke gamuwa tare da su. Duk in muka yi ranyo sai mu aje dala 100-100 kahin wata uku ya dawo ko kuma kahin mu samu wasu wanda muka waye muka sinyar zo su ba da jini mun aje wani dan abu sai mu je mu sayo lemu mu samu shinkafa da makaroni mu dafa mai nama da miya mai kafi Lipton alimentation abinda ke kara gina jikin mutum. Mu hada mu tallafa mu mutane ya ce mai da jini ba dala kuma ba dala daya wanda mai ba da jini muke cewa ba mu hata mu dai zo ya ba da wannan jinin mu ba da aji.
Ko da ma galibi mata masu ki da kananan rane ke amfani da wannan jini, matasan maza da mata suka musu kira domin taimakawa.
Hujja dai ina mace kuma akasari mu mata muke shan jini nan da yawa, wurin haihuwa muna shan jini da yawa, kuma kaga ga masasara ta cizon sabro in ta ka da mutum ko babu ko yaro sai an taba da jinin nan ana ƙara. Kaga in babu jinin ko ai babu lafiya ku, shi yasa muke son yan uwan mu mata su zo su kama mai tayi muna bada muna taimakon kanmu da kanmu kun ba mu san komi ga kowa Allah muke so ya biya mu.
Eh to nazo in bada jini ne dan saboda naji an ce jinin ana taimaka ma mutane da shi, kawai shi yasa naji karfin zuwa nima in bada jini kawai bakin hujjar take nan.
Kuma mun ji dadi ne shi yasa muka ce to bari mu zo mu gani kuma mu bada goyen bayan mu 100% tunda mu ma an taimaka ma wasu namu shine muwa muka zo mu bada a taimaka musu.
Kuma wanga jini da nake badawa wanga je karina na biyu ne wanda na zo na bada dan naji ana cewa ana taimaka mutane kuma ni da na bada shi dan a bada shi sarakan ne ga al'umma wanda ba su da lafiya shi yasa nayi haka.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
A gaida Shu'aibu Mani da wannan rahoto daga Maradin Jamhuriyar Niger. Har yanzu cutar yoyon fitsari na ɗaya daga cikin cutar da take addabar mata, cutar da take samun mata ta wajen haihuwa ko kuma wani aikin tiyata da aka yi musu. Halimatu Abdullahi ta zanta da wasu mata akan yanda lalurar ta same su da kuma shawarwari daga jami'an kiwon lafiya. Ranar ɗaya ga watan Disambar kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da masu cutar sida, wato HIV/AIDS, da kuma ƙara ɗaura ɗammara da yaƙi da cutar. Hukumar lafiya matakin farko a jihar Bauchi ta bayyana nasarorin da suka samu wajen yaƙi da cutar. Amina Abdullahi Girbo na da cikakken rahoto.
Mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, tarin fuka, kuturta da kuma sida, wato bakatuma, Dr. Mansur Mustapha Dada ya gudanar da taron bitan manema labarai, inda ya bayyana irin nasarorin da aka samu kasancewar ranar yaƙi da cutar HIV.
Ɗaya ga watan Disamba 2017 ita ce ranar da hukumar duniya, hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin ranar bikin cuta mai karya garkuwar jiki na duniya. To ranar tana da muhimmanci sosai. An keɓe ta ne saboda na farko ai amfani da wannan ranar ƙara wayarwa jama'a kai akan meye cuta mai karya garkuwar jiki, meye yake jawo ta, ta yaya ake ɗaukanta, idan mutum ya kamu da ita waɗannan alamomi zai nuna, wani irin gwaji mutum zai iya tabbatar yana da cutar, idan har ba shi da shi wani matakai zai ɗauka don ya kare kansa daga kamuwa daga cutar, tunda ana iya kariya. Idan har kuma mutum yana da shi, ina zai je ya nemi magani, kuma ya maganin yake aiki da dai sauransu. So shine bisa ƙididdigar da muke da shi mafi ƙarfi shine wanda aka yi shi a shekarar 2012 na survey. Shi kuma ya nuna mana kashi 6, wato 0.6% muke da shi a faɗin jihar Bauchi. To in ka ɗauki 6 nan, in ka duba shi a zahiri za ga kaman ƙaramin lamba ne, amma in ka kwatanta faɗin jihar Bauchi an kwatanta yawan mu yanzu ya kai 7,300,000. In ka ɗauki 0.6% na miliyan 700,000 za ga mutane da yawa ne ake hasashen suke da shi.
Dr. Mansur Mustapha Dada kenan da yake bayani kasancewar ranar 1 ga watan 12 kowane shekara ake gudanar da bikin yaki da cutar HIV. Shugaba masu fama da cutar HIV Umar Abubakar Ziko.
Abinda muke suke fannin mu a gefen wani kungiya masu dauke da wannan kwayan cuta, muna tsayawa ne mu duba mu gani to mutanen mu da suka rasu da wannan shirin lafiya meye yaran su suke ciki, wani hali yaran su suke ciki, sannan wace kuma su al'umma suke ganin wannan al'amari, wannan cuta inda yake. Saboda inda al'umma suke kallon cutan a baya ya dan nuna kyamar tsangwama ya dan ragu bakaman inda yake a baya a da ba. Saboda muna kallon wannan rana kamar rana ce wanda za a duba a ga nasarori da kuma illolin da aka samu a ɗan shekarun baya da suka wuce, mu ga wanda suke ɗauke da wannan kwayar cutar kuma suke shan maganin su bisa ka'ida, bisa doka, su tsayawa rayuwar da Allah ya tsawata su tsayawa su a duniya. Sannan kuma muna duba mu ga wannan rana ya kamata a ce duk wani mutum da ke ɗauke da HIV ya san muhimmancin shan magani, ya san muhimmancin dogaro da kai, ya san muhimmancin kula da kansa, ya san maganin bisa ka'ida ya rayuwar sa kamar kowane irin mutum a duniya. So muna kira, mukan tsaya mu kira duba mambobin mu da mutanen mu gaba ɗaya, mu su kira ka'ida da dokokin shan magani inda ya kamata shan maganin su inda ya dace, da kuma yanda ka'idan shan magani yake su domin su tsawon rayuwa. Akwai abubuwa guda biyu. Na farko dai wasun saboda nuna tsangwama da shi ya tsangwami kansa da kansa, baya so a san cewa yana ɗauke da wannan kwayan cuta a inda yake, su ya gwammace ba wai ba sa karɓar maganin ba ne kwata-kwata, a'a suna zuwa wani waje ne suna karɓa, amma yana cikin garin Bauchi ne, amma na zuwa kai ko Gombe ko Abuja ko Jos ko Azare ko wani waje daban zai karɓi maganin sa
da
daɓar da sawu domin kar a ɗauki yana ɗauke da wannan kwayan cuta, yana nuna kyamar tsangwama ma kansa da kansa wanda kuma an wuce wannan waje. Na biyu kuma masu maganin gargajiya wasu suka ruɗi mutane, ba an ce ba magani ba ne, amma masu ruɗi mutane cewa suna da maganin warkar, sai mutum ya bar shan maganin sa na wani bature da ake bayarwa kyauta ya koma kan nasu, bayan ya sha ɗan watanni ko ɗan satuttuka cutar sun je sun ɓuya a wurare, ko a cikin ƙwaƙwalwa, ko a cikin ɓargo, ko a cikin ƙoda, sun je sun ɓuya a wannan wuraren guda uku, sai ya gwada cikin jinin sa samu babu a lokacin, babu ba ne, sun je sun ɓuya a wannan wuraren ne, ko a ƙwaƙwalwa, ko a ɓargo, ko a cikin ƙoda, sun je sun ɓuya a wajen wuraren ne. To in ya bar shan maganin ciye da ɗauka ya warke, masu maganin gargajiya sun ruɗe shi, sai daga baya kuma sai abin ya dawo, in ya dawo sai ya dawo da abin kira food drug resistance, watan da zai da resistant virus kenan ko da shi magani na asibitin ku bari karbe shi ba kuma ya riga wannan kwayan cutan sun bujire mu wannan maganin da ake sha na asibitin to irin wannan abubuwa ne guda biyu suke sa mutane suke yoji suke nokewa ba sa nuna kansu sha magani a inda suke zuwa su garin ruwa suke karɓar maganin su
Umar Abubakar Ziko kenan shugaban masu dauke da cutar HIV Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoton daga Bauchin Yakubu. Yanzu kuma sai babban asibitin garin Dutsen jihar Jigawa inda malama Florence Adebola jami'a a ɗakin abinci ta yi wa taron mata jawabi akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa a taron gangamin kiwon lafiya. Da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasa Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya.
Sannan uwa yana kara dangantakar uwa da da. Sannan idan kika yi wannan shayarwan nan daga ran da kika haife shi har wata shida yakan iya sa mace kar ta yi ciki da sauri domin ana samun mata suna shayarwa suna ciki. Idan kin yi wannan daga ran da kika haife shi har wata shida idan kin yi in kai mai saurin samun nono mai saurin samun ciki ne idan kin yi wannan zai kare ki daga saurin yin ciki zai kare ki daga kumburin nono kuma zai kare ki daga ciwon mahaifa daji ake kiransa ko kansa na mahaifa sannan akwai matsalolin da ake samu idan kika ba yaro ruwa ko kuma kin ba yaro abinci da sauri daga ran da aka haife shi har wata shida zaki gan yaron baya girma domin me kin dura ma yaro ruwa ruwan nonon ba zai sha sai kiga ya koshi da sauri ba zai sha har ya samu na wannan mai kaurin nan na bye-bye da ake son yaro ya samu ba idan kuma kina yawan sauya yaro minti 5 minti 10 kin sauya yaro kika juya shi yaron nan ba zai girma ba yaron nan idan kina bashi ruwa zai saurin kama cututtuka ki gan yaron ki yana gudawa zaki gan shi yana samun wannan ciwon sanyi tari zaki gan shi yana saurin kanshi ki gan yana fadawa sai ki ce wai ciwon kai ne to idan yaro baya samun isasshen nono za ku ga cewa kansa na saurin fadawa idan za a madiga sana fadawa sannan idan zaki bada nonon akwai yanda ake bada nonon muna kiran sa positioning and attachment zamu gwada muku yanda ake bada nono wai sumu basu iya bada nono ba idan baki iya bada nono ba zaki ga cewa kina yawan samu kumburin nono kina samun ciwo a bakin nonon ki kina sharwa kiji yana miki ciwo sosai idan zaki bada nono zaki samu guri ne mai kyau ki zauna ko a kasa ko a kujera ki jingina baya ki me yasa ana cewa ai haka kar ki samu ciwon kirji ko kuma ciwon baya
malama Florence Adebola kenan jami'a a ɗakin abinci na babban asibitin garin Dutse take yi wa mata jawabi akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa a yayin taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasa Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin Dutse da ke jihar Jigawa. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu. A mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a abinda ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.